بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da arzikin sake saduwa a wannan wuri mai albarka, masallaci na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi, a wannan wata mai albarka na Ramadan, yau 18 ga watan Ramadan shekara 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 28 kenan ga watan 3 na shekara ta 2024 miladiya. Muna karatu daga cikin suratul Ra'd, kuma yau zamu tashi daga inda muka tsaya jiya. Ina muka tashi?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلُ. Allah yace hakika mun aiko da manzanni gabaninka. وجعلنا لهم ازواجا وذريه، كما muka basu mata na aure da yaya zuriya kenan. وما كان لرسول ان ياتي بايه، kuma baya ba zai yiwu ba ga wani manzo yazo da wata aya ko wata mu'jiza wanda aka neme shi aka kalubalance shi ya kawo ta، illa bi idnillah، sai dai da izinin Allah. Li kulli ajalin kitab، kowane ajali na lokaci yana nan a rubuce a cikin littafi. Allah madaukakin sarki ya ce kai ba farau bane wajen manzanci. Kamar yadda Allah ya ce kace qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Ni ba ni ne farau ba akan manzanci. Wato an aiko da manzanni gabani na. Kamar yadda Allah ya ce wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Da kuma wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Manzani sun gabata kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah yace wa laqad arsalna rusulan min qabli. Mun aiko da manzanni gabaninka. Manzannin da Allah ya aiko wato zuwa ga mutanen su, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sama da 300 ne waɗanda aka aiko a matsayin manzanni. Annabawa kuma sama da 1000. To waɗannan manzannin kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka. Daga cikin su akwai waɗanda mun baka labarin su a cikin Alkur'ani. Wa minhum man lam naqsus alayk. Daga cikin su akwai waɗanda bamu baka labari ba. Don haka manzannin Allah lalle Allah ya aiko cikin kowace al'umma. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kai ka ce an yi al'umma, amma kowace al'umma da aka yi a duniya sai da Allah ya tayar musu da manzonsu. Wa shine wa laqad arsalna rusulan min qabli. Sannan Allah ya ce wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Kuma muka ba kowa daga cikinsu mata. Azwaj jam'i ne na azzawj. Azzawj shine abokin aure, sawa'un mace ce ko namiji. Idan mace tana da miji sunansa zawj. Idan namiji yana da mace sunanta zawj, duka a cikin Alkur'ani. Uskun anta wa zawjukal janna, bara a ce zawjatuka ba. To amma a nan da Allah ya faɗa yana magana mata wanda suka auri su annabawa. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya, kuma muka sanya musu zuriya. Zuriya shine annasal, wato tsatsun su, wanda zai taso daga ƴaƴansu zuwa jikoki zuwa abin da ya saba ya kasa. wannan shine ma'anar zurriya. To Allah madaukakin sarki yace manzanni da muka aiko mun ba su. Me ya jawo wannan maganar? Abin da ya jawo wannan shine waɗansu daga cikin kafirai suke yin wato tambayawa Nabi sallallahu alaihi wasallama, tambaya ta reni, tambaya ta neman ƙaryatawa. Suka tono ni irin manzo ne, ya ce shi manzon Allah ne, amma ga mata, gashi yana cin abinci, gashi yana tafiya, gashi yana wani irin annabi ne, ba zai zama daban da mutane ba, komi nasa irin namu. An fahimta shine ma'anar faɗin Allah ta'ala, wa qalu ma li hadhar rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fa yakuna ma'ahu nadhira. Me yasa wannan wani irin manzo ne? Ya'kulu at-ta'am, yana cin abinci, shi ma yakan ji yunwa kamar yadda muke jin yunwa, yakan ci abinci kamar yadda muke cin abinci. Wa yamshi fil aswaq, kuma za ka gan shi ma ya je kasuwa, shi me yasa ba zai zauna komai sai a rinka sauko masa da shi daga sama ba? Laula unzila ilayhi malak, me yasa ba za a turo masa mala'ika zama masa bodyguard ba? Sai kuna ma'ahu nadira, sai su rinka zuwa wa'azi, sai a ga mala'ika kato a bayansa, yana muzurai, sai a ce a wannan da gaske dan aikan Allah ne, tun daga bako daga wurin Allah da zafi zafi kowa ya imani. To shine Allah ya ce a ai imani, ana wa'azi ne kai imani da gaibi, ba wai don an nuna maka wani abun tsoro ba. In za a turo muku manzo, za a turo muku irin ku. Walaqad arsalna rusulan min qabli, gabanin kama an turo manzanni kuma irin ka ne. Waja'alna lahum azwajan, in suna cewa me yasa kai kake da mata, su ma annabawan baya suna da mata. Wa zurriya, kuma an ce kana haihuwa, su ma suna haihuwa, saboda ai dan adam ne. Duk abinda ake aikowa ana aiko da dan adam ne irin. Shi yasa suke kalubalanta suna cewa wato aba'athallahu basharan rasula, in Allah zai aiko da manzo sai rasa wanda zai aiko sai mutum, ba mala'iku ne, ba wasu halittu ne, kawai sai a turo dan adam irin mu. Allah ya ce kullau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin, da a ce a duniya mala'iku ne ke yawo ana ganin su. An gane? To da Allah ya ce lanazzalna minas sama'i malakan rasula, la anzalna minas sama'i malakan rasula, da sai Allah ya aiko da mala'ika sai zama manzo. Amma tunda mutum ne ku, to za a turo muku manzo ne. Shine ma'anar laqad ja'akum rasulun min anfusikum, shine ma'anar huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum ربنا وبعث فيهم رسولا منهم هو الذي بعث فيهم رسولا هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم. To ya zama daga cikin su mutum dan uwan su, irin yadda aka yi a baya, shine ma'anar laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah, bi ma'ana ma kana li rasulin an yahtari'a ayatan min indi nafsihi min tilqa'i nafsihi illa bi idnillah, ko kuma wa ma kana li rasulin an ya'ti bi mu'jiza illa bi idnillah, ba wani manzo da zai kirkiro aya haka kawai ce Allah ya ce, sai in Allah ne ya saukar ya ce. Saboda Allah ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam walam taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, da a ce zaka kirkiro aya da kanka da sai mun kama ka. Duk ayar da kaji Allah ne ya ce ya karanta. An gane ko? Kuma inda Allah bai sa bada bai yi ba, kullau sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi, da ba don Allah ne ya so bada ba zan karanta muku alqur'ani ba. Don haka ba wanda ya isa ya zo da wata aya sai idan Allah ne ya zo da ita kuma ya bada izini a isar da ita. Haka kuma ba wanda ya isa ya kirkiri wani abun mamaki gagara koyo na mu'jiza sai dai idan Allah ne madaukakin sarki ya bayar. Shine ma'anar da manzanni suke cewa ma kana lana an na'tiya kum bi ayatin illa bi idnillah, ku ba za mu iya zuwa muku da wata aya, wata mu'jiza, wani abun mamaki don ku yi imani ba, sai idan Allah ne ba da izini ya ce ayi. Li kulli ajalin kitab, bi ma'ana li kulli waqtin muwaqqatin ajal, li kulli ajalin kitab, bi ma'ana li kulli waqtin muwaqqatin kitabun maktub, kowane lokaci da kaga an yi wani abu, li kulli waqtin jara fihi amrun min al-umur, duk lokacin da kaga wani abu ya faru a duniya, to ka sani kitab, akwai littafin da ya gabace shi an rubuta a ciki cewa abun zai faru, ba abun da yake faruwa kwatsam. haka Allah ya tsara da kuka ga annabi ya zo a haka yana da auratayya yana da ƴaƴa tsari ne na Allah yanda Allah ya tsara duniyar sa za ta kasance ba haka kawai ya faru ba an fahimta to ba shi kadai ba ma kowane abu kaga ya faru a duniya li kulli ajalin kitab wasu ta ce akwai taqdim da ta'khir kamar yadda Imam al-Qurtubi da Imam al-Shawkani da wadansu suka ce manan sa li kulli kitabin ajal kowane abu da kaga yana rubuce to yana da lokacin da zai faru saboda Allah ya ce walaula ajalun musamman laja'ahumul azab walaula ajalun musamman da ba dun lokaci da Allah ya sa wa kowane abu Allah ya sa masa lokaci da zai faru to da ba don haka ba da sai azaba ta kama mutane to idan kafirai suka yi kafirci suna yi ne akan suna tsokanar a musu azaba sai Allah yake cewa inda ba don Allah ya riga ya tsara ga lokacin mutuwa ba da sai su mutu amma in ba lokacin da Allah ya tsara ba zai yi ba to shine ma nan li kulli ajalin kitab kowane abu da kaga ya faru na ajali akwai shi a cikin littafi da aka rubuta an gane ko shine li kulli ajalin kitab ya Allah ya ce a gaba
yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab
yamhu Allah ma yasha wa yuthbit Allah madaukakin sarki yana goge abinda ya ga dama wa yuthbit kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab kuma a wurin sa ne tushen littafi yake a wurin sa ne wato uwar littafi yake ko kuma uwar littattafai shine lauhul mahfuz yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah yana gogewa yamhu daga al-mahu ne al-mahu shine al-izala shine goge abu dauke abu share abu ai deleting din abu to Allah yace yana iya ya rubuta an rubuta abu sai deleting an gane na daga ajalin wane zai mutu lokaci kaza in Allah ya ga dama sai ya canza sai ya ce an ƙara masa zai kai shekara 60 Allah ya ce a rage masa bai da albarka sai a rage ana gane wane zai yi ciwo ya fara ciwo sai Allah ya ga dama sai ya ce a canza yayi addu'a a rage a sa ya warke da sati zai yayi kwana daya a dauke haka an fahimta wannan ciwon da ba na ajali bane sai a ce ci gaba ya zarce sai ya mutu Allah yana yin abin da ya ga dama ne shine malan yamullah Allah yana goge wani abu wa yuthbit wani abu kuma yana tabbatarwa wa yuthbit shine qira'ar wato Abu Amr Ad-Dani ita ce qira'ar Yaqub al-Hadrami ita ce riwayar Hafs an Asim ita ce kuma qira'ar Ibn Kathir amma duk sauran suna karantawa da yamullahu ma yasha wa yuthbit amma duka ma'ana daya ce Allah yana goge wani abu da akwai Allah yana tabbatar da abu da babu don haka Allah a cikin mulkinsa da cikan isarsa yana iya da babu abu ya kawo shi yana iya da akwai abu ya cire shi a cikin system wato wannan yana nuna maka system yadda Allah yake gudanar da wannan duniya gaba ɗayan sa a ƙarƙashin kudura da mashi'ar Allah take sai Allah ya juya al'amura yanda yake so an fahimta wane zai yi arziki kuma ga arzikin nan amma ya zo ya yi wata tsiya sai Allah ya ce ya cire albarka ya fasa ba za a yi arzikin ba kuma wallahi ba wanda ya isa ya sa shi ga wane an rubuta a cikin takardar da ke hannun mala'iku cewa talauci zai su ma mala'iku zai nuna maka su ma ba su san me Allah zai yi ba fa ga takarda a hannun su wane zai yi talauci sai an ga kawai sai su ga Allah ya ce a canza a goge yamullahu ma yasha ku goge talauci ne wa yuthbit ku rubuta arziki an fahimta duk abin da kaga yana faruwa a duniya yana faruwa ne akan yadda Allah yake so su ma mala'iku ba su san menene Allah yake yi ba saboda yamullahu ma yasha Allah yana iya goge abin da yake so wa yuthbit kuma yana tabbatar da abin da yake so wa indahu ummul kitab kuma ga Allah madaukakin sarki ne wato littafin lauhul mahfuz yake lauhul mahfuz shine ummul kitab shine littafin da yafi kowanne Allah madaukakin sarki farko farkon halitta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna awwala ma khalaqallahu al-qalam farko farkon halitta da Allah ya halicci al-qalam qala lahu uktub sai Allah ya ce da malaiku yayi rubutu sai Allah ya ce da wannan al-qalam yayi rubutu sai ce ma aktub me zan rubuta sai Allah ya ce uktub maqadir al-khalaiq ka rubuta qaddarar halittu ila qiyamis sa'a har zuwa tashin kiyama bimana ka rubuta mun record na babban register wanda da shi ne zan gudanar da duk abin da zan yi a ciki na riga na rubuta ya tabbata shikenan sai alƙalam ya fara rubutu yace kuma Allah ya sa an yi wannan ne qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana Allah ya sa an yi haka ne tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara 50 tun kafin Allah ya fara maganar halittar sama da ƙasa Allah ya rubuta zai halicci sama zai halicci ƙasa a kwana nawa a cikin ƙasar mutum nawa zai sa suwa za su yi zamanin farko sai suwa sai suwa suwa za su kai ƙarshe suwa za su yi gajeren kwana suwa ya za su yi dogon tsawon kwana suwa ya za su yi imani suwa ya za su yi kafirci suwa wanda za su yi mutuwa mai sauki suwa za su yi mutuwa cikin hadari suwa za su yi cututtuka suwa wanda za su yi lafiya suwa za su yi arziki suwa sannan sai dawo ya gama fa sai dawo kan individuals kuma wani kuma daga cikin mutanen shi ga yadda zai za a haife shi ranar kaza zai rayu zuwa rana kaza ya mutu zai kai zuwa minti kaza in ya zo mutuwa ga cutar ajalin sa kowanne mutum sai an rubuta komai nasa a cikin wannan rubutun daidai da wannan zancen da nake yi akwai a ciki shi yasa idan mutum ya zo mutuwa za ga yana ta kokari ya magana kuma matsofuna so ku ji a cikin littafin ba a rubuta akwai sauran words da zai faɗa ba shi yasa zai ta haka ba zai faɗa ba saboda ba a rubuta masa kalma ko ɗaya da ya rage ba sannan a ciki kuma za a rubuta masa yawan abincin da zai ci yawan abin da zai sha yawan arzikin sa shi yasa za ga mutum yana ta kokarin hidima akan arziki sai dai kaga yana ta kokarin arziki akan arzikin wani amma shi ba zai samu nasa ba amma in ya shiga cikin harkar wani sai ga duk sai a tara musu arziki shi ko yayi arzikin yana kwance yana bacci yana tara masa abinda Allah ya rubuta zai samu kadai zai samu wanda kuma Allah ya rubuta zai yi arziki ko ana ha maza ha mata sai yayi wanda Allah ya rubuta zai yi arziki cikin sauki sai ya zama yana cikin ciki tun wata daya sai Allah ya sa wani ya tara arziki ya tara arziki sai Allah ya kashe shi sai ya ce ka tafi kudin nawa ne dai ba kai zaka ci su ba shi kuma yana ciki yanzu watan sa daya a ciki amma wanda ya tara kudin kuma ya mutu sai a ce a jira sai wance ta haihu ashe kudin nawa ne saboda an rubuta cewa wane aikin baban giwa zai ya tara wane kuma shi zai ci haka Allah yake gudanar da abu yanda kuma duk Allah ya sa an rubuta sai kaga mutum yayi kusan mutuwa ya kasa ci ya kasa sha ana ta daura masa ruwa amma ta baki kan korani bai ci komai ba sai kusan zai mutu sai ga a ce ya dan karbiwa ya sha ana ta murna ya akwai saura kurbi kaza ne a cikin abin da Allah ya rubuta bai sha ba sai Allah ya ce sha kayan ka kafin ka mutu ba za ka taba mutuwa akwai wani arzikin da Allah ya rubuta maka baka cinye shi ba sannan duk yadda kake kokarin kashe kuɗi akwai kuɗin da Allah ya sa kai zaka samu amma wa wani ka samu ba naka bane duk yadda kake kokari sai ka mutu ka bar wani sai ka mutu kuma Allah bai gaya maka kwanan watar mutuwanka ba kana ta tara akan ka tara wa kanka ne gashi a rubuce gashi nan kusa amma ba zaka iya leƙawa ba ashe kana tara wasu wane ne suna nan suna ta jira giwa ta faɗi su ɗiba su haka Allah yake abin da ya ga dama to shine Allah yake yamu Allahu ma yasha Allah yana goge abin da yake so wa yusbit Allah yana tabbatar da abin da yake so wa indahu ummul kitab kuma gare shi ne uwar littafi wato littafin lawhul mahfuz yake shi yasa Allah yake wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin kowanne abu da ka gani a duniya yana faruwa mun riga mun tara shi mun taskace shi a cikin littafin nan Imam Mubin wanda shine jagora a bayyane komai da komai a ciki yake saboda haka kowa daga cikin mun nan anan ba wanda yake rayuwa a wajen abinda Allah ya rubuta a cikin littafin sa kuma babu wani mutum daya da zai iya samun wani abu da ya saba da abinda Allah ya rubuta na kaddarar sa babu kuma wani da zai iya cin gaban wani. Duk abinda daga mutane suna ta wahalhalu a duniya, yana ta gari sai ya kama na wani, sai ya ci na wani, yana ta bata wa kansa lokaci ne, dama na tsani wallahi ba naka bane ba za ka ci ba. Kai ne kawai da rashin hakuri kaje ka ce bari ka sata, bari ka danne, bari ka yi handama, bari ka yi wayo, bari ka dan kara zino, ka kara wane ne, mu ma me zamu samu? Ana ta karawa. Allah ya riga rubuta dama naka ne, kana ta cirme, kai ne kake so ka cika takarda da haram ka karba. Wallahi inda zaka zauna a gidanka sai wannan arzikin ya zo. Duk abinda Allah ya kaddara mutum zai ci sai ya ci. In kuma ka ce to ai na zauna na ga bai zo ba, to dama an rubuta koda ka fito ba za ka samu bane shi yasa. Yau ba za ka yi la'akari da mutane da yawa waɗanda su kuma sun fito ɗin neman, sun fika neman amma ba su samu ba. Duk wanda ka ga ya yi kuɗi ka tambaye shi, shi da wasu ka fara neman kuɗi, za ka ga suna da yawa, dukkansu kuma yanzu suna zuwa maula a wurinsa suna nema, saboda Allah ya rubuta shi bai rubuta su ba ne. Duk wanda ya arziki kuma in ka tambaye shi ranar yaushe kai arziki, shi ma bai san ranar ba. Daga cikin taskar Allah yake ɗibawa yana zuba masa, yana ce ku ƙara masa, ku ƙara masa, har ka zo kai arziki. Don haka ba a yi wa Allah wayo, Allah shi yake rubuce da komai, kuma shi yake rike da taskar komai. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Waɗannan ayoyi fa'idojinsu suna da yawa. Fa'ida ta farko a cikin walaqad arsalna rusulan min qabli, haƙiƙa mun aiko da manzanni gabaninka, wanda yana ƙara tabbatarwa da kowane mumini yayi imani da manzannin Allah duka. An tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, tunda Allah ne ya aiko su, kuma duka matsayinsu ɗaya wajen kasancewar su ƴan aiken Allah. Idan ka ƙaryata kowane ɗaya, to ka ƙaryata da arsalna, ka ƙaryata Allah da ya aiko su. Shi yasa imanin mu shine kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul, ba ma rabe manzanni ko ɗaya. Kuma Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, wanda zasu ce sun yi imani da wani sun bar wani, to Allah ya ce waɗannan ulaika humul kafiruna haqqan, su ne kafirai lamba ɗaya. Don haka walaqad arsalna rusulan, duk manzannin nan da ka ji Allah ya aiko su, Allah ne ya aiko su, ka yi imani da su, ka girmama su, ka kuma darajanta su, kuma ka ba su haƙƙin da Allah ya ba su. Min qablika, gabaninka, wanda ya nuna cewa min ba'dika ba za a sake aiko wani ba, ba wani manzo da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma za a yi annabawan ƙarya, shi da kansa ya faɗa, yace sai ya kunu salasuna kazzabu, yace sai an samu bayana, an samu masu da'awar annabta har guda 30 maƙaryata, dajjalu masu ƙarya. To kuma ka kai tin tun daga kan Musailama al-Kazzab har zuwa wannan na ƙarshen da ake ce masa Ahmad Gulam, wanda masu bin sa ƴan Ahmadiyya suke bi, su suna ji kamar shine annabin ƙarshe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya da akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne shi. An fahimta? Shi yasa Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan, waɗannan su ne kafirai lamba ɗaya, waɗanda suke raba manzanni, su yi imani da wannan su bar wannan. Don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi shine la nabiyya ba'di, ba annabi bayana, kana ƙarawa akan wannan ka rusa wancan imani. An fahimci wannan? Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kuma muka ba su azwajan, matan aure. Wannan aya tana nuna mana a zahiri dukkan manzannin Allah sun yi aure. Kuma wannan aya tana nuna mana sunna ce daga cikin sunnonin annabawa yin aure, ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bane, dukkan manzannin Allah sun yi aure. Shi yasa zaka ji a cikin Al-Qur'ani kusan galibin annabawa sai kaji Allah ya ambace su, ya ambaci matan su. Annabi Adam ya yi nisa, wa kulna ya Adamu,
wa kulna ya Adamu iskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma,
na'am,
wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrab
kaga. Annabi Adam Allah ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna, bayan Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha mijin annabi mijin wato annabi adam mijin matarsa kuma na hawa'u ita ce matar waje wani annabi annabi nuhu alaihi salam
qala ya nuhu fi qabi salami
a matarsa muka ce daraballahu madalla lil ladina kafaru daraballahu madalla Allah ya ga mana matar annabi Nuhu anan ya ga mana matar annabi Lut ashe annabawa suna da mata duk da cewa anan ya ce mana waɗannan matan su sun kafirta ba su yi imani da annabawan su ba amma duk da haka Allah bai raba auren ba ya ce dai su matan su ne saboda muhimmancin walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mu je wani annabi annabi Musa tun daga dai ma auren sa فجاءت إحداهما
تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء
je gaba
qalat ibdahuma ya abati istajiru inna ghayran istajarta alqawiyul amin
na'am
qala inni uridu an unkihaka ihtabnataya atayni ala فإن أثمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
ما رأيك بها
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا
kaga annabi Musa anan sai Allah ya dauko tun daga neman auren tun daga lokacin da ya ga matar tun tana budurwa wa wajada min dunihi imra'ataini tazuda ya zo gari yana matsayin bako yana jin yunwa ya zo na gindin bishiya sai ya ga ɗan mata guda biyu a cikin waɗannan ɗan matan guda biyu ashe akwai tasa don haka a ciki aka koma mahaifinsu yace ina so in auren maka da ɗaya daga cikin waɗannan kai kuma zaka biya sadaki ta hanyar kai mun aikin kiwo na shekara 8 fa in atmamta 10 ai mata akwai tsada mala fa in atmamta 10 fa min indik idan ka cika wannan shekara 8 din na maka arhani amma in ka cika kai shekara 10 to ka kyauta wama uridu an ashqa alai wannan dubban maka tsadar sadaki ba zaka jiduni insha Allah min as-salihin haka yayi kuwa qada Musa al-ajal ya cika kuma aka aurar masa sai Allah ya ce sara bi ahlihi wancan matan da ana ce mata imra'atun an ce ihdahu ma yanzu kuma sai aka ce ahlihi ta zama matar ka muje sai wani annabi
wa sahibatihi wa akhihi
wa kenan wannan a wannan ka kai mu lahira kenan annabi zakariya ba
zakariya inna rabbahu rabbina tadawni fardan wa anta khayrul walidin
na'am
fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja
na'am
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
أجر الله يبقى ملابار النبي زكريا بأن يأي الدعاء sai Allah ya ce wa aslahna lahu zawja sai muka gyara masa matarsa da matar bakarariya ce ba ta haihuwa shi da kansa yake cewa wato wannan matan wa kanat imraati aqiran wa kad balagtu min al-kibri itiya ni na riga na tsufa matata kuma ba ta haihuwa sai Allah ya ce wa aslahna sai Allah ya gyara ta kuma daidai sai ta dauki ciki to kaga Allah ya fadi annabawa kuma ya fadi matan su to ballanta na manzon Allah يا أيها النبي قل لأزواجك
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم
يا نساء النبي
يا نساء النبي لستن كأحد
يا نساء النبي
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها
تدوان أن نكاجي أنا مجرع كم ما تمن ذن الله يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تدن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك دوان أنا مجرع كم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa haka dukkan manzannin Allah Allah madaukakin sarki yace ja'alna lahum azwaja kuma mun ba su mata wa zuriya kuma suna da zuriya wannan a fa'ida ta gaba yana nuna mana cewa ba nagarta bace a addini mutum yace bai da mata idan har manzannin Allah Allah yace ya ba su mata to nagartar ita ce mutum a ce yana da mata kuma nagartar ita ce yawan matanka yawan nagartarka haka ya tabbata a cikin sahih al-bukhari mu'allaqan daga abdullahi dan abbas fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisaa yawan matanka yawan alkhairinka a cikin zamanin manzon allah sallallahu mai mata daya ya darajar mai mata daya mai mata biyu darajar mai mata biyu mai mata uku darajar mai mata uku mai mata hudu kuma daga nan fa inna khayra hadhihi al-umma mafi alheri wannan al'umma aktharu hanisa'an shine wanda suka fi yawan mata amma mutum a addinin musulunci yace shi ba zai aure ba saboda yana ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tabattul shine mutum yace zai ta ibada ba zai aure ba wannan babu shi a addinin musulunci annabi ya ce la ruhbaniyata fil islam ko mutum yace za a dandake shi saboda kawai shi ya ta ibada ya ta sallah wasu mutane cikin hadisin Anas haka suka zo da cikin wani hadisin nana Aisha suka zo suka cewa nana Aisha ta gaya musu yaya ibadar Annabi sallallahu alaihi wasallam take tace yana yin sallah da daddare amma kuma yana yin bacci yana yin azumi kuma wata rana yana shan ruwa sai suka ce kai ina za mu iya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna so mu wuce nan shi ai manzon Allah ne an gafarta masa mu ba a ce an gafarta mana ba don haka ba aure ba bacci ba cin abinci kaji ustazu kenan Haji Ubbad shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari yace kaji abinda wasu kazo suka yi tambaya ga abinda suka ce sai manzon Allah hawan munbari ya tara mutane yace na ji labarin waɗansu wai sun yi tambaya akan ibada ta ko sai suka ce su sun rena wannan abinda nake yi din don haka su za su yi abinda yafi haka sun ce su ba za su sake bacci ba kullun za a kwana ana sallah wani ya ce shi ba zai sake cin abinci ba zai wuri yana azumi wani sannan sun ce ba za su sake aure ba yace a'a yace wallahi na rantse da Allah dukkan ku nafi ku tsoron Allah duk duniya ba wanda yafi ni tsoron Allah kuma nafi kowa sanin Allah don haka rashin aure baya nuna nagarta rashin cin abinci baya nuna nagarta, rashin bacci baya nuna nagarta, nagarta tana ga tsoron Allah a cikin zuciya. Ce na fi ku tsoron Allah, amma ina yin bacci kuma ina yin sallah, ina yin azumi kuma ina shan ruwa, sannan kuma ni ina auren mata. Faman ra'iba an sunnati falaysa minni, duk wanda yace ba shi ba sunnata ni ma ba ni ba shi. Sannan kuma wannan sunna bata tsaya akan annabawa kadai ba, har da wadanda duk suke koyi da annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi auratayya, annaba duk wanda ya samu dama yayi aure sama da daya. Annabi Ibrahim alaihi salam mata, Annabi Musa alaihi salam mata, duk yawanci wanda zaka ji nan zaka ji sun auri mata da yawa, har wadanda suka fi kowa yawan mata kamar Annabi Sulaiman alaihi salam mai mata 1000, matan aure 700, kuyangi guda 300. Wata rana ma lokacin da yake da tunsuri yana da mata 100, sai daura wa kansa alkawari yace zai kewaya su, kowa sai ya sadu da ita, kuma su kowa sai ta dauki ciki a daren nan. Kuma haka aka gwada, amma abun bai bada yanda aka yi tsammani ba. Shine abinda Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul Sa'ad, wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Yayi alkawari bai ce insha Allah ba, inda yace insha Allah da sai yayi ɗaya ɗari a dare ɗaya. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata 11, haka sahabbansa duk al-khulafa ur-rashidun ba wanda ya auri mace kasa da 4. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu shi ya auri mata 5, in wannan tara su sai su yi ciko, ba sa zama mata daya biyu a kai wannan banda manya. Sayyidina Umar shine mafi karanci, shine ya auri mata 4 kadai. Sayyidina Uthman mata 8. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ƙara aure lokacin nan na Fatima tana nan, amma tana rasuwa da ya fara aure, mata 9 ya aura shi a rayuwarsa. Wata tana mutuwa sai ya canja ta, wata tana mutuwa sai ya ciko. Saboda lokacin da zai mutu ya mutu yana da mata 4 cikakke, in yaje a ce yana cikin khairu hadhihi al-umma. Shine waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kuma muka sanya musu mata da kuma zuriya, ƴaƴa kenan. Wannan ya nuna kuma annabawa a zahirinsa kowa yayi, amma istithna'in da aka samu akan waɗansu annabawa guda 2 da malamai na tafsiri suka ce su ba su yi aure ba, kamar Annabi Yahya alaihi salam, malamai da yawa sun ce bai aure ba. Shine ma'anan wa hasuran wa nabiyyan min salihin. Hasur shine mahsurun anin nisa, wanda aka katange shi daga mata. Wasu sun ce ma'anansa shine yana da kamewa ne, wasu sun ce ma'anansa shine bai yi aure ba. kuma ya rasu yana matashi ne. Haka wasu suka ce akan Annabi Isa dan Maryam, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗi wannan, shi ma bai yi aure ba. Amma wannan saboda a zamanin su ana yin at-tabattul, shine kace zaka bauta wa Allah ne zalla, ba za ka yi aure ba. A zamanin su ana yi, da aka zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni na hana banda zamani na. Kuma li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, shine waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Shine malamai masu bin diddigi suka ce sun yi bincike ba su samu ko daya ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu bai taba aure ba, inda ya samu damari, inda ba waɗanda suka mutu suna matasa ba. Kusan dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kowa ya aure. To kaga wannan ya cika ma'anar walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Sannan fa'ida ta gaba, Allah ya ce wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah, ya nuna annabawa da manzanni ba su suke rike da madafun iko akan al'amuran Ubangiji ba. Allah shi yake komai yanda yake so, Allah shi yake da cikakken control akan manzancinsa, shi yake sanin waye kamata ya zaba. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Sannan in manzon yazo kuma Allah shi yake ce mishi yinan, duk abinda Allah bai ce ba ba zai yi ba. Ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah, wannan don ya nuna mana karfin iko na Allah da kuma wato yanda Allah mulkinsa ba wanda yake sa hannu a ciki. Zaka karka riki kowa sai Allah, karka dogara ga kowa sai Allah. Annabawan Allah zaka musu biyayya ne, saboda man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. ba saboda su karan kansu ba sai don saboda bin Allah to duk wanda zaka bi shi daga cikin wanda yake kasa da annabawa kuma saboda ya bi annabawa ne zaka bi shi sai zama duk bin yana komawa zuwa ga Allah wa ma kana li rasulin an ya ati bi ayatin illa bi idnillah da kuma Allah ce li kulli ajalin kitab kowane abu da kaga ya faru nan akwai rubutun da aka taskace shi akai duk abin da kaga yana faruwa a duniyar nan akwai abin da Allah ya rubuta akai shine ma'anar fadin Allah ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab duk abin da kaga ya faru a duniyar nan ko ya faru gare ku illa fi kitab face akwai a rubuce min qabli an nabra'aha tun kafin Allah ya halicci duniya Allah ya rubuta shi inna zalika 'ala Allahi yasir to sai fa'idojin aya ta gaba Allah yace yamhu Allahu ma yasha Allah yana goge abin da ya ga dama wa yusbi malamai suka ce ma'anar wannan shine abubuwan da suka shafi ajalun nasi wa aqdaruhum wa arzaquhum wa hayatuhum wa ma'ashuhum duk abin da yake faruwa a duniyar nan da kaga yana gudana a tsakanin dan adam Allah yana iya goge wani abun wanda da akwai yana iya kuma kawo wani abun wanda da babu saboda ya nuna Allah mai mulki ne mai cikakken iko karka ji don an rubuta sai ka ce a Allah ba zai iya canzawa ba a Allah yana da ikon abin da yake so sai ya canza ya aika mala'ika ya rubuta amma saboda kar ma mala'ika zama yana da ikon ai na laika na gani a shi ya rubuta amma daga baya za a ce goge na fasa wannan shine Allahu Rabbul Alamin ana fahimta ko wannan yana wannan amfanin sa gare mu shine samu mu ji tsoron Allah mu ƙara dogara ga Allah wajen nema a wurin sa nema a wurin sa ta yanda Allah zai iya ya kaddara maka wani abu na sharri sai ya canza sai ya zama alheri shine amfanin yawan addu'a kenan fa'ida ta gaba ita ce to ya zamu yi da cewa Allah ya rubuta abin da ya rubuta to indai zai goge abin da ya rubuta ba tabbas bane kenan a'a rubutun Allah kashi biyu ne rubutun Allah kashi nawa ne kashi biyu akwai rubutun Allah wanda Allah ya rubuta da kansa shine yake Allahul Mahfuz wannan ba wanda yake ganin abin da ke ciki sai Allah ko mala'iku ba san abin da yake ciki ba wannan record ne na Allah nashi shi kadai kuma ba wanda yake ganin sa sai Allah akwai kuma rubutu kashi na biyu shine wanda Allah yake sa mala'iku su zo su yi dukkanmu nan lokacin da muke cikin cikunan uwayenmu tun muna wata hudu Allah yakan aiko mala'iku masu rubutu mala'ikun nan idan suka zo suna rubutu sai Allah ya rinka gaya musu me za su rubuta wa yu'maru bi arba'i kalimat zai rubuta abubuwa guda uku bi katbi rizqihi sai rubuta yawan abin da zaka samu a duniya duka na arziki wa ajalihi ya rubuta kwanakinka da awoyinka da mintunanka ran da za a haife ka da date din mutuwarka yana rubuce a ciki mala'ikan ya gani tunda shi ya rubuta wa shaqi sannan zai rubuta cewa in ka mutu kuma ina zaka je wuta ne kuma a nan duniya zaka yi rayuwa irin na ƴan wuta zaka zama mutumin banza zaka zama lalatacce zaka zama kafiri zaka zama azzalumi zaka zama fasiki zaka zama munafiki aw sa'id ko zaka zama mutumin kirki a nan duniya zaka zama managarci zaka zama mai aiki na kwarai zaka zama mai imani zaka zama mai kyakkyawan hali mai kyawawan dabi'u sannan an je lahira zaka rabauta ka samu aljanna fa minhum shaqiyyun wa sa'id wadannan sune abubuwa guda nawa guda hudu amma a cikin lauhul mahfuz akwai abin da Allah ya riga ya rubuta dama na wannan abin da za a rubuta din amma na cikin lauhul mahfuz shine na asali shine ummul kitab wannan shi ba ummul kitab bane saboda a hannun mala'ika yake sai Allah ya bashi sai ya rinka bin ka da shi sai ya ce san maza arzikin sa daga ci abin da aka rubuta nan ku bashi kaza kuna fahimta da kyau to wannan register da take hannun mala'iku Allah yana iya canza ta hikimomin Allah suna da yawa hikima ta farko ita ce saboda Allah ya baka dama ka rika addu'a idan na cikin lauhul mahfuz ne kadai zai aiki a kanka ko kai addu'a ba za ka karba ba don Allah ya riga ya rubuta domin abin da yake cikin lauhul mahfuz rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf an riga an dage alqalami kuma takarda ta bushe Allah ba zai goge komai ba na lauhul mahfuz amma abin da yake hannun mala'ika saboda ka samu dama da zaka yi tsiyar ka yanda kake so don ai maka yanda ya dace da kai ka samu dama don kai arziki don ka samu arziki to sai aka bari shi wannan a hannun mala'ika yake sai ya gogewa wancan goba a hannun mala'ika yake ba wa zai goge kuna fahimta tun kafin mala'ika zai rubuta Allah ya sani asali buta zaka je ko aljanna amma sai Allah ya ce mishi rubuta masa aljanna kai kuma sai ka zo sai ka kika kama hanyar aljanna shine ma'anan ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira ka kusa zuwa aljanna fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan litafin na lahul mahfuz sai irin jaye akan ka fa ya'malu bi'amali ahli nar sai ka fara aikin yan wuta sai Allah ya ce wa mala'ika canja rubuta shi wuta zai je kuna fahimtar wannan haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddul qadara illa addu'a ba abinda yake canza kaddara sai addu'a ba abinda yake maida kaddara Allah ya kaddara abinda aka rubuta a cikin wannan takardar sai addu'a Allah ya kaddara a cikin nan kaza za a yi gobara kuma gidanka zai kone sai ka zo kana addu'a kullum da safe ka sa iyalanka addu'a sai ai gobara sai ga gidan wani bai kama ba daga cikin irin wannan kaddara ne yamullahu ma yasha sai Allah ce goge sunan wani kar ai gobara a gidansa saboda yayi addu'a yau an yi cewa za a yi accident yau kuma za a kakkare ko za a mutu kai kuma sai kai addu'ar abun hawa sai kai addu'ar tafiya kai addu'ar fita daga gida kai addu'ar sa kaya kai addu'a irin ta sunna kana zuwa sai Allah ya ce shi a bar shi a razana za a kwatsam a gaban sa za a sa zai yi latti amma ba abin da zai same shi da hadda kai a cikin hatsarin yamullahu ma yasha a rubuta wani zai faɗi a jaraba zai kari oba guda biyar ba shine arzikinka ba za ka kari oba biyar sai ka zo sai addu'a mala ka ci kwano amma akwai addu'a wasu na maka dariya suna kai wannan ustaz sai addu'a yaki karatu kana ta addu'a an zo ana ta addu'a amin amin shikenan sai Allah ce to ku goge faɗi biyu ya ci uku shi dai yana ciki amma in ya ƙara karatu kuma to a goge duka duk yana cikin abin da Allah zai iya yi wannan shine ma'anan yamullahu ma yasha wa yuthbit shine amfanin kai ta kokari ko da dan an rubuto ne abu Allah yana iya rage kuna fahimta Allah ya rubuta wa annabi Adam cewa shekara 1000 zai sai Allah zai nuna masa sai aka nuna masa mutanensa ƴaƴansa kuma sai ga wani can fari da haske sai ce wa wannan aka ce wani ne cikin ƴaƴanka shi ma annabi ne sunansa Dawud shekara nawa aka bashi aka ce 40 yace haba ya masa kadan haka aka rubuta masa 40 sai ce ni na kara masa daga nawa tunda ni ka bani 1000 a bashi 60 sai cika ya samu 100 dai ala akalli ai ya dan samu shikenan Allah ya ce an kara masa sai aka bashi 60 a hada da 40 din sai ya zama nawa ya zama 100 kaga yamullahu ma yasha Allah ya goge abin da yake so wayyubi ya kuma tabbatar da abin da yake so ana nan sai annabi Adam ya zo duniya aka gama rayuwa wata rana sai ga mala'ika mutuwa yace nazo ne ka zo me yace zamu tafi yace a inda zamu je ci a lokacin mutuwa ka yayi yace a yanzu na shekara 940 ai tsora 60 ka dauka bana lissafi ne tsora 60 shekara 1000 Allah yace ya ban sai yace ayya kai kuwa ai kai kyauta da 60 yace yaushe aka da ni yace ka ba da annabi Dauda ai kuma annabi dodon bai riga ya zo ba kuma Allah ya riga ya dauka yamullahu ma yasha wa yuthbit aka annabi Adamu ya hakura aka suka tafi kaga rayuwa kenan to wannan duk yana nufin wato kaddarar Allah wanda take hannun mala'iku to wannan Allah yana iya ce su goge su gyara ayi modifications shine amfanin mu ta addu'a shine amfanin mu ta aiki na gari shine amfanin mu ta sada zumunci annabi sallallahu alaihi wasallama yace man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi duk wanda yake so arzikin sa ya ƙara yalwa ya ƙara albarka to yawan sada zumunci yana saka ƙara arziki man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahima yace kuma wayunsa lahu fi umrihi kuma ya zama an ƙara masa a rayuwarsa ka ƙara tsawon kwana falyasil rahima ukarin asada zumunci yana iya sa da an baka shekara 40 an zo sai a ƙara maka an baka 60 sai a ƙara maka ko kuma su din amma sai a ƙara albarkar su sai kai shekara 40 yayi kama da wanda ya shekara 60 wani zai zo yi shekara 70 fa amma ya mutu an manta da shi kaman bai zo duniya ba wani kuma yayi shekara 30 amma duk duniya kullun ana magana sa sai kace shekara dubu yayi kun fahimci wannan to wannan duk yana cikin abin da yake ma'anar yamullahu ma yasha'u wa yuthbit karka dauka cewa kaddarar Allah kalauhul mahfuz Allah yana canza ta wannan Allah baya canza an fahimta ko sannan kuma karka dauka idan Allah ya haka kamar Allah yana fasa abubuwa ne a'a dama Allah zai rubuta a cikin sanin sa ya san za a baka option biyu ne ko kai ko karka ne sai ya barka in ka zo kai sai ce to a bashi kaza in baka yi ba sai a hana shi rubuta kaza kun fahimta wannan shine ma'anar amma duka yana cikin kudrar Allah da mashi'ar sa sannan Allah ya ce anan kuma akwai fa'ida ta mu sani dangane da imani da kaddara dama mun ce wannan ayar wannan surar tana karantar da mu ma'anar imani da kaddara dole mu yi imani da cewa Allah ya kaddara abubuwa dukan su kuma duk abin da kaga yana faruwa a duniya ba wanda yake faruwa wa Allah sai ya ganshi haka kai by surprise ba abin da yake shiga wannan duniya da Allah bai budget da shi ba Allah ba a masa irin wannan da ban tsara ba unforeseen circumstances ga kaza yanzu barin gyara a'a Allah baya fixing abubuwa dama komin sa was fixed shine li kulli ajalin kitab to amma cikin abin da ya tsara kuma sai Allah ya ce na daga nan saboda cikan iko na fata duk ana gane bambancin kaddara tana da matakai guda hudu kowanne zaka yi imani da ita mataki na farko shine martabatul ilm Allah ya san komai ba abinda Allah bai sani alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi sama'i wal ard martaba ta bita ce martabatul kitaba inna zalika fi kitab duk abinda Allah madaukakin sarki yake so ayi a duniya sai da Allah ya sa aka rubuta shi shine ma'anar wancan hadisi shine ma'anar wannan aya li kulli ajalin kitab komai akwai a littafi shine ma'anar wa indahu ummul kitab shine ma'anar wato abin nan da Allah ya ce illa fi kitabin mubin komai ne ya faru a duniya abu na uku shine martabatu al-khalq shine Allah ne ya halicci abu duk abin da kaga ya faru a duniya Allah ne ya halicce shi ba abin da ya shigo ta bayan gida haka kawai ko kuma kai abin halitta kai ma sai ka halitta ba wanda ya halicci kowa khalaquka khalqihi fa tashabaha al-khalqu alayhim wal ya'i sai halitta irin na Allah babu Allah kadai shine mai halitta kuma halittar Allah ta shafi kai da aikin ka wallahu khalaqakum wa ma ta'malu sai ta karshe shine martabatul mashi'a duk abin da yazo faruwa wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai yanda Allah yake so haka zai faru ba wai za a zo ayi abu ne sai ga an mutu sai Allah ya ce ka ban so a ce da ba haka aka yi ba yanzu ka dauki takaitaccen misali abin da yake faruwa a Palestine ba ana ta kashe musulmi ba kuma a cikin watan Ramadan kuma suna ta addu'a amma Allah ya kaddara yanda yake so haka ake yi duk abinda kaga ana yi yahudawa suna kakkashe musulmi walau sha Allahu ma fa'alu inda Allah bai so ba su isa su yi ba shi yasa musulmi dole su koma ga Allah su yi addu'a saboda komai kaga ya faru Allah haka ya so ya faru sai dai kawai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sune martaba guda hudu na imani da kaddara martabatul ilm martabatul kitaba martabatul khalq da kuma martabatu al mashi'a yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah gare shi ne wato tushen littafi asalin littafi yake wannan littafi shine lauhul mahfuz Allah ne kadai san girman wannan littafi malamai sun yi sabani cewa wannan littafi shine aka fara halitta ko alƙalamin da ya rubutu akai shi aka fara halitta ko kuma al'arshin Allah ne aka fara halitta ko kuma ruwan da aka dora al'arshin akai shi aka fara halitta abu guda nawa kenan guda wasu suka ce littafin ne aka fara halitta saboda da ya halicci littafin sai ya ce wa alƙalami yayi rubutu akan littafin shine inna awwala ma khalaqallahu alqalam qala lahu uktub ai yayi rubutu akan littafin kuma shine wannan ummul kitab wasu suka ce a alƙalamin ne aka fara saboda inna awwala ma khalaqallahu alqalam nun wal qalam wa ma yastur wasu suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin sa yana kan wato kenan tun kafin ma ai hakan akwai al'arshin Allah ina fata ana fahimta akwai al'arshin Allah sai suka ce al'arshi ne Allah ya fara halitta wasu suka ce alal ma akan ruwa to ai ruwan ne aka fara halitta sai aka dora al'arshin akai ana fahimta wanda ya nuna maka al'arshi Allah ya halicce shi tun kafin ya halicce sammai da ƙasa amma istiwa'in sa akan al'arshi kuma sai bayan da ya halicce sama da ƙasa ku fahimci wannan da kyau nan babu sabani wurin malaman sunna ya halicce al'arshi tun kafin ya halicce sama da ƙasa kai ya sa ma an yi rubutu tun kafin ya halicce sama da ƙasa da shekara 50 alhali wa kana arshuhu ala alma amma Allah bai yi istiwa'i akan al'arshi ba saboda istiwa'in sa sifa ce fi'iliya zai yi ta ne yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma yadda ya so saboda haka shine khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma tawa ala al'arsh daga baya sai ya daidaita akan al'arshi irin yadda ya ga dama istiwa'an yaliqu bi jalalihi tabaraka wa ta'ala na fata ana fahimta saboda haka wannan a takaice shine dan abin da zai ƙara mana fahimta dangane da waɗannan amma dai a cikin waɗannan abin da yafi Allahu a'lam shine Allah shi ya san menene ya fara halitta yakhluqullahu ma yasha Allah dai shi ya halicci komai amma yaushe ya halicci wannan yaushe ya halicci wannan wannan al-ilmu indallah ko mun sani ma ba zai ƙara mana komai ba rashin sanin sa ba zai rage mana komai ba mu dai mu ji tsoron Allah mu girmama shi Allah zai yi abin da ya ga dama kuma yana yin abin da ya ga dama abun da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh